بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abu Bakar Siddiq da ke nan Bokar Ali cikin garin Lafiya, babban birnin jihar Nasarawa, a wannan yammaci na Alhamis, shirin ga watan Ramadan shekara na 1443 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya yi daidai da 21 ga watan hudu shekara na 2022. a wannan majalisi namu da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na Ramadan, a yanda muke tafsirin suratu Ali Imran, kuma wannan shi ne majalisin mu na 11 a tafsirin wannan sura. Mun tsaya a aya na 6, yau za mu tsora daga aya na 7 da fatan Allah madaukakin sarki ya manzo gora. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم. الله مدرك مسلكينا شوى. هو الذي أنزل عليك الكتاب، shi ne wanda ya saukar maka da littafi, minhu ayatun muhkamat, a cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai. Hunna ummul kitab, su ne matattaran littafin. Wa ukharu mutashabihat, waɗansu kuma mutashabihai. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, kaga waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu, fayattabi'una ma tashabaha min, su suna bibiyan abinda ya shige duhu ne a ciki. Wanda yake mutashabih daga cikinsa shi ne abinda suke bibiyansa su yi riko da shi. ابتغاء الفتنة دوما من فتنة، وابتغاء تأويله domin kuma neman sanin hakikaninsa ko ma'anarsa wanda ya riga ya fi ƙarfin hankalinsu. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, alhali babu wanda ya san tawilinsa sai Allah madaukakin sarki. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ودندا سكا نلتوشكين إلمي شوكو مشي واشكي من إيمان بشي دكا ننسى آية القرآن عند محكم دا متشابه دم دك دا قورا مهل تشنوني الله مدوك تنسلكي الله يشي وما يذكر إلا أولو الألباب باب مي وأزتوى سي ما أبوتاهن كي. وأنا آية شي جباني دبياني أكم مطعين القرآن من جرمى دكومي الرجل جوادن دسكي أمثاني جوادن شو آيوين القرآن domin su kafa hujja da shi bisa barnan su wanda suka san cewa lallai barna ne. Al-Tahir al-Ashuri ke cewa wannan istihnafi ne, wato ƙarin bayani ne dangane da sha'ani daga cikin sha'anonin Allah maɗaukakin sarki wanda yake da alaƙa da manufar da aka kwararo wannan zance a kai, wato tabbatar da sauka Al-Qur'ani mai girma da waɗancan littattafai guda biyu gabaninsa. Da haka ma wannan istilafin yana ƙara tabbatar da abinda nazzala alaikal kitabu bil haqqi ta kunsa ne, sannan a lokaci guda muqaddima ce na cewa min ayatun muhkamat, ita ce saboda ayan sun sauka ne a wajen mujadala da mutanen Najran, kuma an fara da bata aqidarsu dangane da allahtakar annabi Isa. Don haka aka yi ishara zuwa ga siffofi na Allah na gaskiya, sannan sai aka yi magana wajen kawar da shugoyinsu dangane da abinda suke cewa, kamar yadda ya zo a cikin abinda malaman sira suka ambata cewa sun kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da Al-Qur'ani, akan cewa Qur'ani ma ya yarda da allantaka din annabi Isa alaihi salam, saboda a ciki an kira shurutullah, kuma a ciki an ce yana raya mata, kuma an ce shi kalmar Allah ne madaukakin sarki, da dai shubuhai wannan da suka ta'allaqu da shi, saboda waɗansu abubuwa da suka shige musu duhu ba su kuma tsaya sun fahimce shi da kyau ba. To wannan shi yasa wannan ayar ma, kamar yadda muka faɗa a magana Ar-Razi, cewa tana raddi ne ga irin wannan hujjar da suke kafa na ilzam, cewa ba kun yarda cewa shi kalma Allah ba ne, shuru ba ne, shi yuhyil mauta ba. To ai babu yin wannan sai Allah madaukakin sarki. To muka ce wannan ayar ta ba su amsa cewa sun yi ta'alluki ne da waɗansu lafazza waɗanda suna ɗaukar sama da ma'ana guda, alhali akwai ayoyi wanda suke magana a kan abun wanda ba sa ɗaukar sama da fahimta guda, da abin da ya dace in ba don karkatar zuciyarsu ba, to da sai su fassara wannan ɗin da ma'anan bai gama fito musu fili ba, da wancan ɗin wanda ma'anan bai ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya, wanda kuma shi ne abin da Ar-Rasikhuna na fil ilmi suke yi. To faɗin Allah maɗaukakin sarki huwa alladhi anzala alayka alkitab, wannan yana dai ƙara tabbatar da cewa Allah shi ya saukar da Al-Qur'ani ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Kasru sifati inzal alquran ala Allah تبارك على رسول على الله تعالى شوا للي الله شين كدي وانا شما اقي تعريف الجزئين هو الذي الشين wannan huwa dhamiri yana koma zuwa ga Allah madaukakin sarki inda gashi an yi ta magana akan sai kun ga ayar ma ta fara da Allahu bai islamin sannan sai ta magana ayyukan da Allah yake to daga ciki anan huwa allazi anzala alayka alkitab shine wanda ya saukar maka da littafi wato shine shi kada ya saukar da littafin nan wani bai tarai tarayya da shi wajen saukar da alqur'ani ba kenan maganar sa ne zalla babu ƙari na wani a cikin alqur'ani da girma na haka wannan jumla tana ƙara tabbatar da wannan haƙiƙa din sannan a lokaci guda kuma tana yin mana shimfiɗa na wato ainihin rushe zantuttukan kafirai dangane da alqur'ani saboda qur'ani ya faɗa mana suna cewa innama yu'allimuhu bashar cewa wani mutum ne wanda ma ba balarabi ba ne suke cewa wai shi yake koyar da annabi alqur'ani Allah ya ce lisanu alladhi yuhduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen mutumin da suke karkatar da zancen cewa shi suke yin ilhalin cewa shi yake koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shi mutumin fa ba balarabi ba ne ya zai yi ya iya koyar da irin wannan littafi wanda larabci ne mabayyani wanda su kansu gangaren larabawa ba su iya kawo irinsu ba hakanan suna cewa tatsuniyoyin magabata ne wa qalu asatirul awwalina iktasabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne ya nemi a rubuta masa da haka ake masa shitta na abin safiya da marashi Allah yana cewa a huwa alladhi anzala alayka alkitab babu tarayya wani abu komai sauƙaƙe ne daga Allah madaukakin hakanan yayi kama da inda Allah yana cewa ma tanzala bin shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'an as-sam'i lam'azulun ba shaytanu suka saukar da wannan alqur'ani ba kuma ba ma zai yiwu ba bai cancanta hakan ya faru ba kuma ba ma zai yiwu ba saboda mai su an riga ma ai an kore su daga jin abin da ke faruwa a sama kun ga suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam boka ne sun ce mawaki ne don haka suna ganin ashe ai maganganu ne na mawaka ko na maganganu na bokaye ko maganganu na aljannu suke cewa ko bihiri iyon ko wanda yake ganin su ne na aljannu to duk wannan kasar innan cewa huwa alladhi anzala alayka alkitab yana raddi ma duk wani jinginawa da wani zai ma wannan alqur'ani da wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba wannan ita ce fa'idan wannan kasrul juz'ain din huwa alladhi anzala alayka alkitab sannan fahimta wannan shi ne cewa Allah ya amfani da wannan sila ta anzala wacce ke bafiya ce wajen amfanin ta ma Allah madaukakin sarki in an ce anzala kai karanta cikin Qur'ani inda zaka ji anzala anzala to ya ke banta ne da Allah madaukakin sarki sai Allah ya amfani da wannan huwa alladhi anzala alayka alkitab yace saboda al-inzal yana daidai da wahayi kuma babu wanda ke yin hakan sai Allah madaukakin sarki sabanin da yace huwa alladhi ataka alkitab amma sai amfani da lafazin huwa alladhi anzala alayka alkitab Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar maka da wannan littafin shi shi kadai babu wani abu wanda ba nashi ba a cikin wannan littafin to wannan littafin dangane da lafuzzansa wajen fahimtar ma'anoninsu iri biyu ne kashi biyu ne shine Allah ya ce minhu wannan zamirin yana koma zuwa ga shi alkitab malamai suna cewa alkitab anan alqur'ani ake nufi shi ma bil ijma'a walladhi anzala alayka alkitab kamar da muka faɗa a farkon sura din nazzala alayka alkitab ina nafa alqur'ani bil ijma'a to haka anan ma alkitab nafa alqur'ani bil ijma'a wannan minhu yana koma zuwa ga alkitab alqur'ani a cikin alqur'ani akwai ayatun ayoyi muhkamat waɗanda suke muhkamai. Menene ma'anan muhkam? Asali daga al-ihkam. Al-ihkam asali shine al-man'a, wato hana wani abu ya kauce daga tsarin daidai. Abani hanifata ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikum an arbaba. Haka jaririn ke cewa, yaquba ni hanifa, ku kame wawayenku, ku hana su gamuwa da ni. Inni akhafu alaikum an arbaba, dan ina jin muku tsoron in na yi fushi ko me yana iya faruwa. Sannan ake ana amfani da al-ihkam wajen kyautatawa da gwaninta, da kaiwa makwara wajen kyautata abu. Saboda hakan shi yake hana wani abu ba shi bai cakuɗi da shi. Wannan shi yasa ake kiran hikima ma hikima. To a wannan ayar al-muhkam shine ayoyin da suke fayyatattu, waɗanda suke ma'anoninsu sun kai makura wajen fitowa fili, wa zuhati dalala, ta yadda suna hana a yi musu fahimta sama da guda ɗaya, suna hana masu fahimtar su yi saɓani wajen fahimta na mai suke nufi, suna hana kokonto wajen ma'anoninsu. Wannan shi ne ma'anan muhkamat ana. Ayoyi waɗanda suka kai makura wajen fitowa fili na ma'anoninsu. Allah ya ce minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab, su ne matattaran littafi. Idan aka ce asali a larabci ummu shay'i asluhu, wato asalinsa, hakanan duk abin da yake tara abubuwa a ƙarƙashinsa su yi rassa da dama, shi wannan abun matattara ɗin shi ake kira al-um. Shi yasa ake kiran ƙwaƙwalwa ummur rassi. Hakanan ake kiran tuta da mayaƙa suke zuwa su taru a ƙarƙashinsa, ana kiransa al-um. Hakanan gari wacce take babba, ko garin da yake babba ya tattara garuruwa da dama a ƙarƙashinsa, ana kiransa ummul qura. To asalin wannan al-um dai asali daga mahaifiya, ko haƙiƙa ne dangane da mahaifiya. To ita kuma saboda ita ce asali na ƴaƴa, kuma tana tattara ƴaƴa a ƙarƙashinta wajen yin musu raino da sauransu. To lura da waɗannan ɗin matattara da maɓuɓɓuga da asalin abu, shine Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma al-muhkamat na al-Qur'ani sunan cewa su ne ummul kitab, su ne matattaran littafi. Wato duk abinda ba a gane ma'anarsa ba, inda za a koma a gane ma'anarsa, shi ne wannan asalin, shi ne wannan matattaran, shi ne al-muhkamat. Sannan Allah ya ce wa ukharu mutashabihat, sannan kuma akwai waɗansu cikin ayoyin littafin ɗin waɗanda suke mutashabihat, wato daga tashabuh. Asalin at-tashabuh shi ne kamanceceniya, wato masu kama da juna. Kamanceceniyar da takan kai mutane su kasa bambance wanne ne wannan, kamar yadda ake samu a cikin misali tagwaye, irin identical twins ɗin nan. wadansu za ka ga sun yi kama da juna sosai irin kamanceshe ne yadda wadansu ba sa iya bambance wane ne wannan a cikinsu wadansu sai a musu bayani a ce to wani yana da alama kaza kaza ya bambanta da wani wadansu kuma koda an musu ma bayani kullumin sun zo sai sun kasa gane wane ne wane a cikinsu su biyu din to asalin at-tashabuh shine at-tamathul wato kamar yadda muka karanta a baya a kissan bakara da suka ce inna al-bakara tashabaha alaina cewa shanu din kamancece ne su yayi mana yawa ba mu har ba mu iya bambance wanne ake so mu yanka ba sannan daga baya ake amfani da mutashabih ga ayoyin da ko abubuwan da kamancece ne su ya kai suna rikitarwa sai zanto duk wani abu ma wanda yake rikitarwa ko yake shigewa duhu ta yin da ba kowa yake iya gane shi ba ko kuma babu wanda ke iya gane shi ko da ba dan kamancece ne sa da wani ba sai aka zo ana kiran sa mutashabih to anan wuran Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ayoyin alqur'ani iri biyu ne da ya faɗi muhkamat kuma sai ya faɗi mutashabihat sai muka gane ashe muhkamat kishiya ne na mutashabihat wannan sai ya sa muka fahimci cewa ma'anar mutashabihat ɗin anan ba wanda suka yi kama da juna ba ne kaɗai a'a waɗanda suna shiga duhu ne ma waɗansu mutane ba sa gane su kamar yadda ake gane muhkama sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara bayani dangane da mutashabih ɗin yace fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wilihi sai zanto mun fahimci nan cewa ta'wil ɗin shine abinda ba za su iya gane ba ko hankalinsu bai kai su gane shi ba ko ilminsu bai kai su gane shi ba suke bibiyansa sai wannan ya ƙara tabbatar da cewa mutashabi a nan wajen shine malam yastadih al-maqsud min ma'aniha cewa su ne ayoyin da ma'anarsu ba su fito fili ba wato sun ɓoya ma waɗansu irin waɗannan mutane da Allah ya ce a zukatansu akwai karkata amfani yake cewa sai muka gane da wannan cewa da al-muhkamat da al-mutashabihat ɗin duk suna komawa ne zuwa ga siffa ne na lafuzza na al-Qur'ani mai girma to anan malamai suna kasa ko kuma kafin nan Allah madaukakin sarki a wadannan surare ɗin ya ambaci al-Qur'ani gaba ɗayansa cewa muhkam kamar yadda ya zo a cikin suratu Hud Allah ya ce kitabun uhkimat ayatu ya kira shi tilka ayatu kitabi al-hakim sannan a wani suraren ko a wani wurin a cikin suratu Fussilat Allah madaukakin sarki ya kira al-Qur'ani gaba ɗayansa mutashabih Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha Allah shi ya saukar da mafi kyawun zance wanda ke littafi ne mutashabiha to sai ya zanto al-ihkamu anan a ayar uhkimat ayatuhu ba shine muhkamat a wannan aya ta suratu Ali Imran ba haka nan mutashabihan anan suratu Fussilat ba shine mutashabih da Allah yake magana akai a suratu Ali Imran da muke cikin tafsirin ta ba don haka
menene bambanci anan ayar suratul hud da Allah yake cewa kitabun hikmat ayatuhu al-ihkam anan yana nufin makwara kyautatawa littafi ne da yake makwara wajen balagarsa wajen shiriyarsa wajen tsarin zancensa duk abinda ya zo da shi shi ne na koli na ƙarshe an maganar tauhidi ne babu inda za ka samu babu wani littafi da za ka samu da aka kyautata bayani akan tauhidi irin Al-Qur'ani in maganar shari'a ne babu wani littafi da za ka samu da aka kai makwara wajen kyautata bayani da tsari ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون كما القرآن إن بياني أكن تبيئو نقري باب إن ذاك سام أن كيم القرى أم فتجو أبن ذاك بقاتا أن شمت الأزآل وجزي كيم تاني غا غتشو وجن زم الله فيا تكتشو تا كتشو ألاك على الله مدوك جزرتي كما تيرنا القرآن idan magana ne akan mu'amala na yau da kullum babu wani kundi da ya tsara yadda za a yi mu'amala na yau da kullum a tsarin zamantakewa ne a tsarin tattalin arziki a tsarin shugabanci da jagoranci a kowane irin tsari babu littafin da ya kai Al-Qur'ani mai girma gwaninta sannan babu wani abu na tufka daurara a cikinsa wannan shi ne ma'anar cewa littafi ne muhkam sannan ma'anar cewa littafi ne mutashabih shi ne cewa ayoyinsa suna kama da juna a wannan abubuwan da muka ambata suna kama da juna wajen kyawun ziri da tsari nazarci suna kama da juna kasancewa komai a ciki gaske ne suna kama da suna da juna cewa komai daga Allah ne shi yasa malamai suke cewa wannan ma'anar sadiri da fadin Allah madaukakin sarki walau kana min indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan katira da wannan littafin daga wajen wani ne wanda ba Allah ba to da sun samu sabani da yawa ce to littafi ne mai kama da juna wanda babu sabani a ciki sashen sa baya warware sashen duk sun yi kama da juna shi ma'anar kitaban mutashabih ina fatan mun gane kenan at-tashabuh da al-ihkam a al-Qur'an yana da ma'ana guda biyu ma'ana na farko shine gwaninta da kaiwa makura na al-ihkam ma'ana na biyu shine fitowan ma'anoni fili ta yadda ba ya ɗaukan sama da ma'ana guda ta yadda ba a zai yiwuwa a yi saɓani wajen fassara shi sannan na biyu dangane da al-tashabuh shi ne kamanceceniya da juna ta yadda wani bai saɓa ba wani hakanan al-tashabuh da ma'anarsa na biyu ɗin shi ne shigowa duhu ta yadda ma'anar yakan ɓoya ma waɗansu ko ma mutane gaba ɗaya to anan magabata sun yi maganganu da dama wajen menene ma'anar al-muhkam da al-mutashabih a wannan aya menene al-muhkam menene al-mutashabih الطاهر عاشور ياتك ايتا ابو يتي جمهور المعلمين سنا دا مذهب بي غدا بي دنگنه دا فسر wannan din na farko shi wa al-muhkam mattabahat dalalatu wannan fassara da muke muhkam shi ne duk ayar da ma'anarsa ya fito fili ko ma'anarsa ya fito fili wal mutashabih shi kuma mutashabih mastasara Allah bi ilmi shi ne abinda Allah ya keɓe kansa da sanarsa wato ya shige ma kowa duhu babu wanda ya san ma'anarsa ya ce wannan zance an jingina shi zuwa ga Imam Malik a riwayar Ashhab daga jami'ar Utaybiya, haka na Al-Khafaji ya jingina shi zuwa ga Hanafiya, kuma Imam Shatibi ya karkata shi zuwa ga wannan ma'ana a cikin littafinsa na Muwafaqat. Yace zance na biyu shine al-muhkam dai shine al-wadih ad-dalala, wato wanda ma'anarsa ya fito fili daidai da magana na farko kenan. Wal mutashabih al-khafiha, mutashabih kuma wanda ma'anarsa ya shige duhu, ba wai kawai sai Allah ne kadai ya sani ba, ya shige duhu kuma yace wannan shine abinda al-fakhr ar-razi ya wato ainihin karkata izuwa gare shi. Amma dan sauƙaƙa mana fahimtar wannan aya ɗin, malamai suna cewa al-ihkam da at-tashabuh iri biyu ne, ko at-tashabuh iri biyu ne. Wannan a ilimin ulumul Qur'an malamai suna bayanin wannan, kuma bayanin wanda yake fito da wannan magana ba tare da an shiga abinda da dama daga cikin malamin tafsiri suka shiga ciki wajen tsawaita bayanai da shiga magana akan ayoyi na sifat da ko suna cikin mutashabih ko ba su cikin mutashabih ba. To at-tashabuh a harshen malaman ulumul Qur'an iri biyu, akwai at-tashabuh al-lafzi, akwai at-tashabuh al-ma'na. At-tashabuh ko al-mutashabih al-lafzi shine ayoyin da suke zuwa suna da kamanceceniya a wajen karatun su, sai dai akwai dan bambanci kaɗan, misali a ƙara wani harafi a nan, a cire wani harafi a nan, amma abu ne guda. Misali suratul anbiya wa aradu bihi kaydan faja'alnahum al-aktharin, suratul safat fa aradu bihi kaydan faja'alnahum al-aktharin, hakika annabi Musa suratul al-baqara da suratul a'raf daga abuwa ne iri guda, sai wadansu ɗan bambance bambance ɗan kaɗan, wannan at-tashabuhul lafzi ake kiransa, ba shi muke magana a kai ba. At-tashabuhul ma'nawi wanda ya shafi ma'ana, kamar yadda muka faɗi annabi cewa ana magana a kan lafazi ne dangane da ma'anoninsu, to shi a nan shi ne abinda wannan ayar take magana a kai. To suna cewa akwai al-mutashabihul 'am shine mutashabih da ma'anarsa na farko na kamanceceniya, sannan akwai al-mutashabih an-nisbi. Shi al-mutashabihun nisbi shi kuma shine abinda ya ɓuya ma waɗansu amma bai ɓuya ma waɗansu ba. Kuma idan muna son mu gane ma'anar al-mutashabih a wannan aya din, to sai mun je mun san mai ma'anar at-ta'wil a wannan aya din. Magabata suna ba ta'wili a wannan aya fassarori guda biyu. Fassara na farko shine al-haqiqa allati taqulu ilayha akhbaru al-Qur'an wa mughayyabatuhu, wato haqiqanin labarun al-Qur'ani da abubuwansa na gaibi. Misali, Allah madaukakin sarki ya bamu labarin tashin al-kiyama da abubuwan da za su faru a ran tashin al-kiyama da irin azaba na wuta da azaba na aljanna da ni'imomi na aljanna. Akwai sanin hakikanin waɗannan ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki. Allah ya bamu labarin tashin al-kiyama, yaushe kiyama za ta tsaya, ba wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki. Allah ya bamu labarin cewa a ƙarshen duniya ko ta dabba نزعت بتو وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إذن zancen Allah madaukin sarki ya afka akan su zamu fito musu da wata dabba wanda za ta na magana da mutane ta fada musu cewa mutane sun kasance ba su da kini dangane da ayoyinmu wata dabba ce yaushe za ta fita ya za ta yi magana wannan gaibo hakikanin su babu wanda ya sani Allah ya ba mu labari ayoyin alqur'ani cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo gidan duniya yaushe zai dawo ba wanda ya sani gaibu to hakikanin irin wannan gaibu din yaya yake shine fassara na farko da malamai suka yi cewa shine ta'wili a wannan aya din to idan aka tafi a wannan fassara din to mutashabih anan sai zanto al-mutashabih al-kulli shine abin da yake shige ma duhu ma kowa da kowa shine mata'tara Allah bi ilmihi kenan wanda babu wanda ya san shi sai Allah madaukake shi wannan shine al-mutashabih al-kulli sannan idan kuma aka ce at-ta'wil anan yana nufin ma'anar sa na biyu a wajen magabata wanda shine suke cewa ma'anar sa tafsir bayanin ma'anar sa to in haka ne sai zanto tafsirin alqur'ani anan a ba Allah ne kada ya sani ba masana ma sun sani sai zanto almutashabih anan yana nufin almutashabihun nisbi shine abinda yake shige duhu ma waɗansu mutane banda waɗansu sun san shi waɗansu ba su san shi ba imma saboda ilimin su bai kai su sani ba imma saboda suna da wani abu da ya rufe musu a ƙwaƙwalwarsu imma na girman kai ko na inadi ko kuma dai ƙarancin bincike ya sa ba su sani ba amma akwai waɗanda saboda zurfin bincikensu ko zurfin iliminsu ko nagartar zuciyarsu ko kyawun hankalinsu an suka yi tunani a ciki sai su gane wannan shine al-mutashabih an-nisbi kuma shi wannan shine abin da ya fi yawa a al-Qur'ani mai girma sama da al-mutashabih al-kulli waɗannan nau'uka guda biyu ɗin na mutashabih su ne abinda al-Imam Shatibi shi ke kira al-mutashabih al-haqiqi da al-mutashabih al-idafi a cikin littafinsa al-muwaffaqat da al-i'tisam al-mutashabih al-haqiqi wato wanda haƙiƙanin zaba wanda ya koba wanda ya sani shine malamai a ra'urin Qur'an suke kiran sa al-mutashabih kulli shi kuma al-mutashabih al-idafi shine al-mutashabih an-nisbi wato ya koya ne bil idafati ila ba'd an-nas ko bil nisbati ila qaumin duna qaum ya koya ne a wajen waɗansu amma bai koya ba a wajen waɗansu to in muka gane wannan to sai mu dawo mu ce kenan tafsirin wannan ayar yana ɗaukar ma'anoni guda biyu kuma waƙafin malamai a wannan ayar yana ƙarfafa waɗannan ma'anoni guda biyu akwai qira'ar da ana tsaya ne a wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan an tsaya a nan wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai zan tsawo ta'wili a nan yana nufin abinda haƙiƙanin al'amarin da Allah ya bayar da labari na gaibi kenan wanda babu wanda ya sani sai shi sai mutashabih kamar yadda muka faɗa ya zanto abinda babu wanda ya sani sai Allah amma idan muka yi waƙafi a ba mu yi waƙafi a nan ba muka yi waƙafi a الراسخون في مكشي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم شيني فسكا نجونا وكفي إذا أكي وكفي أنا سباب واندي سان تأويل سي الله سيكم ودن بسكي زرفي شكي إلي كينا ودن بسكي زرفي إلي شكي إلي سوما سن سان تأويل سا سيزي زنتو تأويل يانا نفن تفسير سكينا واندي bangare na al-mutashabihun nisbi wanda ba kowa ne ya san shi ba yana shiga duhu kuma wadansu mutane wannan shine abinda a ilimin ulumul qur'an din dai ake kiransa da sunan mushkilul qur'an ko kuma muhimu al-ikhtilaf mushkilul qur'an wato abubuwa masu shigewa duhu ma waɗansu a alƙur'ani mai girma abubuwan da waɗansu mutane ba sa iya fahimtar su to wannan yana da yawa a alƙur'ani mai girma kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan ɗin mutane za su zo ba su san wani abu ba alƙur'ani mai girma ko wani abu ya shige musu duhu sai su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗa musu mun sha kawo misalin alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm da suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai idan cewa duk wanda ya gwame imaninsa da zalunci to ba shi da aminci to ake nan dukan mu muna cikin hadari saboda sun dauki zulu aran da ma'anarsa gamanmen ma'anarsa yanan ya shige musu duhu shi yasa suka zo suka yi tambaya sai annabi ya ce musu a'a zulu aran ana nufin keɓaɓɓen ma'anar ne ana nufin babban zalunci shi ne shirka duk wanda ya galwa imaninsa da shirka to bai da aminci a gaba ga Allah madaukakin haka nan abinda muka fassara a ƴan kwanan nan cewa lillahi ma fi samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah cewa duk abinda kuka ɓoye ko abinda kuka bayyana Allah zai yi hisabi aminci sahabbai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to in haka ne ai sun shiga uku shine sai aka yi musu bayani a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai aka fayyace ba kowane irin abin da ka ji a zuciyarka ne za a na sharri za a kama ka da shi ba haka nan irin Ali ibn Hatim lokacin da wannan aya ta sauko kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shi da ya ji wannan ayar kawai abin da ya fara yi sai zo ya dauki zare baki da farin zare sai ya sa ya yi ta cin abincinsa sai in har ya iya gane gari ya waye ta inda ya iya gane ga fari ga baki sannan sai daina sha abinci shi ne na wani tsaron zazzaba mai ce masa a baka ji an ce min alfajar ba ai ana nufin sawadu al-layl ne da bayadu nahar alkhair da ake nufi a wannan aya din ba ana nufin zare bane a'a zare na hatta alfajr ake nufi da kuma duhun dare sannan ya gane wannan a sahabbai haka ya faru a cikin tabi'ai ma haka ya faru imam al-bukhari ya rawaito daga sa'id ibn jubair cewa wani mutum ya zo wajen sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce inni ajidu fil qur'ani ashya'a takhtalifu alayhi ni ina samun waɗansu abubuwa a alƙur'ani suna wato mun saɓani wato kamar akwai saɓani a cikinsu na kasa iya haɗa kansu ya ce daga ciki akwai faɗin Allah madaukakin sarki fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun cewa in an tashi in an yi bosa a ƙawarar tashi alkiyama zai zanto babu dangantaka tsakaninsu mutane kenan wala ya tasaalun ba su kuma za su tambayi junansu ba sai ce sannan kuma akwai wata aya da take cewa wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yata'alun sai ga sashin su suna fuskantar tashi suna tambayar junan su an cin tashi ba za su tambayi junan su wannan tashi za su haka nan wala yasmuna Allah haditha akwai aya da ce ba za su koye wa Allah wani zance ba sai kuma ga wata aya ta ce za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su ce wallahi ya kai ma'ancin mu mun rantsai da kai mu ba mu taba zama mushrikai ba alhali kun mushrikan ne sai ce faqad katamu fi hadhihi al-aya ga su sun koye wa Allah labarin su a wannan aya haka nan yace gashi ina jin Allah yana cewa amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها يأتي السماء بناها شيء جنة سماء يفتح إذا من يأتي دقنا كما يجي شمسة كسا أما أورج معنا يفارع أن بطن هلتا سماء كافر هلتا كسا أما كما أورج شيء يأتي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أنا يفار عن بطن كسا سنن يزوي عن بشي استمع يجدوا بنجانبا ونيني أبو يزوي haka nan ga ayoyi suna cewa wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ya kasance mai gafara mai rahama azizan atima mai izza mai hikima sami'an basira mai ji mai gani wato kana din shi to wato kana ya kasance da kenan ba shi kenan abin da ya wuce yanzu ba haka bane yake kun ga abubuwa ne sun shige masa da ruwan alkur'ani wannan shine misali na almutashabihu annisbi shine mutashabi da Allah yake bayani a wannan aya wani abu su shige maka duhu amma ka kasa fahimtar ma'anar ko kuma ya kamar ma'anar wannan yana cin karo da wancan shine muhimu at-ta'arud wal ikhtilaf ko mushkilu al-Qur'an sai Abdullahi ibn Abbas ya masa bayani yace fala an saba bainahum wannan zai faru ne a lokacin da aka yi busan farko da kowa zai tashi a rode ba wanda zai iya gane wani thumma yunfaku fi sur sannan za a yi busa na biyu fa su'ika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah fala an saba bainahum hukm al-ardi farko ne kenan fala an saba bainahum inda zalika wala yata'alun a wannan busa na farkon ne ta yadda kowa da abin da ke sama da ƙasa zai suma ya mutu sai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama a wannan lokacin ne Allah yana cewa babu dangantaka a tsakaninsu babu wani wanda zai tambayi wani dangane da wani amma idan aka yi busa na biyu na ƙarshe ɗin yayin da za a tayar da kowa to a nan za su gane juna kuma za su yi tambaya saboda haka فهم لا يتساءلون او نزنبون ايه دبان يتساءلون او نلوك شيء من دبان كاقا مغانا يا فتوشينا حكنا مغانا اكان ما كنا مشركين دو لا يتمون الله حديثا يتي امند ذي فاو الله مدوكين تركيزي قافر تاما ما ستوهيدي زنوبانس تي مشركي تشي خزوه ما مجيم شي اي ما كنا مشركين zo mu ma mu je mu ce ai mu ma ba mushrikai bane a lokacin sai Allah ya rufe bakunkunan su sai hannuwan su su yi magana a wannan lokacin ne za su gane cewa Allah ba a koye masa wani labari ko wani zance sun so su koye ran suka yi hakan sai Allah ya rufe bakin sai hannuwan su suka yi magana suka bayyana suka gane cewa ai ba waje ne na koye wa Allah wani abu ba a nan ne yace ya waddu alladhina kafaru inda abanna wa asa wa rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yatumuna Allah hadisa batun kuma halittar sama da ƙasa yace eh Allah ya halicci sama ya halicci kasa a kwanaki biyu sannan ya halicci sama sannan ya dai ya nufaci sama ya daidaita sama din a waɗansu kwanaki biyu din sannan kuma ya fito da abubuwa ko ya daidaita kasa din yace da'uha daidaita kasa din shine fitar da ruwa da abin kiyo da halittar duwatsu da abubuwan da suke tsurowa a bayan ƙasa wannan Allah madaukakin sarki ya yi su a kwanaki biyu saboda haka faɗinsa dahaha da faɗinsa khalaqa al-ardha fi yawmayn da ƙasan da abin da aka yi a cikinta duka an yi su ne a kwana huɗu sannan kuma sama an yi duk abin da za a yi a kwana biyu saboda haka babu shinkaro an fara a kwana biyu aka halarci sama sannan aka zo aka ƙarasa na ƙasa ɗin a kwana biyu haka nan wa kana Allahu ghafurur rahima yace wannan Allah ne ya sanya ma kansa wannan suna kana anan ba tana nufin da ya kasance kuma daga baya baya kana anan kai nuna yake nufi na siffar zatinsa cewa ai haka yake bai gushe ba fa inna Allah lam yuri shay'an illa asaba bihi alladhi arad wanda ka Allah bai taɓa nufashi wani abu ba fashe sai ya same shi yadda yake so saboda haka fala yastarif alayka alquran kada qur'ani ya shige maka duhu ya zanto kana buga sashi da sashi a'a fa inna kullam min indillah gaba daya daga wurin Allah madaukakin sarki to wannan irin yanayin shi yake bukatar ar-rusukh fil ilm yake bukatar zurbi a ilimi kafin mutum ya ce zai yi magana a kan irin wannan ɗin abubuwan da suke shige ba duhu in ya shige maka duhu kai a karan kanka to kar ka yi amfani da san zuciyarka ka bayar da ma'ana ko in wani ya shige masa duhu ya zo ya tambayka to kar ka yi amfani da jahilci ko da san zuciya ka bayar da ma'ana a'a ka nemi masana haka nan wannan ne jayayya akan irin waɗannan abubuwan da gina aqida akan irin waɗannan abubuwan da kai baka fahimta ba ko sun shige maka duhu wannan shine az-zayr da Allah yake magana akai shine abinda nasaran najran suka zo suna yi da ruhullahi da kalimatullahi inna cewa annabi al-masihu isa ibn maryam rasulullahi ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu da cewa da yake yi anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa antum fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mawta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima taquluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum daukan wannan kasancewar ya shige musu duhu kuma su gina aqida akai to wannan shine asalin bata sai daga cikin abin da yake jawo az-zayr a aqida ke ana gina aqida ne akan al-wadihat akan al-muhkamat ayoyi waɗanda suke ba sa daukan sama da ma'ana guda to haka abin da ya kasance zamanin annabi yakan yi bayani zamanin sahabbai da tabi'ai sahabbai da manyan malaman tabi'ai sukan yi musu bayani har daga baya zindiƙai da waɗanda ba musulmi ba suka fara sukan alƙur'ani mai girma da cewa ai yadda ƙur'ani yake tuhumar littattafansu cewa akwai tahrif akwai tifka da warwara to ai shi ma ƙur'ani akwai a cikinsa wannan ya sa malamai suka shagaltu da rubuta littattafai domin raddi ma waɗannan mutane bata abinda ya shige musu duhu ba su fahimta ba suke kafa hujja da shi su soki alƙur'ani mai girma sai zanto mushkilul ƙur'an ya zanto ba wai kawai abinda musulmi bai gane ba ko abinda ya shige ma musulmi duhu yake tunanin ko a zahiri wannan yana shinkaro da wannan ba a'a duk wani abin da wani zai amfani da shi dan yayi suka alqur'ani sai malaman suke rubutu suna mayar da martani akan wannan suna fayyace abin da yake shiga duhu din kuma suka saka ma littattafan nasu imma sunan mushkilul qur'an ko mutashabihul qur'an kusan wanda ya fara rubutu akan wannan shine muqatil ibn sulaiman wanda ya rasu shekara na 150 wanda har yanzu ake cewa shine tafsirin sana alqur'ani cikakke ya fara isowa a gare mu a littafin nan ya yi raddi ne ma waɗansu bimbiƙai waɗanda suke iya cewa ai akwai saɓani a cikin ayoyi na alqur'ani da girma sannan a ƙarni na uku irin su ibn qutayba ya rubuta littafin ta ta'wilu mushkilul qur'an shi ma yana raddi waɗansu mulhidai waɗanda suke cewa ai akwai matsaloli a tsarin zube na alqur'ani mai girma haka dai malamai suka ci gaba da talifai a kan wannan ɗin Allah baya yin komai sai da hikima a nan malamai suke cewa menene hikimar sanya ayoyin alqur'ani su zanto iri biyu waɗansu muhkamat waɗansu kuma mutashabihat batun su zama muhkamat wannan baya buƙatar a ce ma mai dalili saboda ai daman littafi ne na shari'a wanda ake son kowa ya karanta ya fahimta don haka mafiya yawan muhkamat shine ma'anar cewa hunna ummul kitab su ne matattaran littafi su ne asali uwar littafi waɗannan aƙidu na musulunci idan za ka karanta su alqur'ani za ka gan su a bayyane suke imani da Allah imani da manzannin Allah da littattafan Allah da mala'ikun Allah da ranar lahira da kuma imani da kaddara haka na abinda ya shafi shari'o'i na alqur'ani abinda ya shafi ibadodi na alqur'ani abinda ya shafi asas na mu'amala da zamantakewa ayoyin su waɗannan a bayyane suke za mu zo mu ja waɗansu ayoyi da malamai suka faɗa wajen fassara muhkamat waɗanda ba su ne kaɗai muhkamat ɗin ba amma misalai ne suke bugawa to mutashabihat malamai suna cewa hikimar kawo mutashabihat a alqur'ani mai girma shine na farko kasancewar alqur'ani littafi ne na da'awa da wa'azi da koyarwa da kuma shari'ar da aka yi domin yawanzu kuma littafi ne na mu'jiza kuma farkon waɗanda aka yi magana da su da alqur'ani mutane ne waɗanda ba su saba da tsari irin na koyarwa da dokoki ba sai qur'ani ya zo da uslubi wanda zai game wa'azi karantarwa tsare-tsare na dokoki amma ta yanayin da wanda aka fara magana da su su ne larabawan nan za su iya fahimta ta uslubi na khitab da uslubi na muqawala in sun ce ku ce sun ce mun ce ga takrir in kuna jin tsoron Allah ku yi kaza in ba ku yi kaza ba Allah zai muku kaza abu kaza ku yi shi wanda ya tsada Allah da manzonsa ya yi kaza in ba ku yi haka ba kuna da azaba mai tsanani wanda ya haka ya tsira wanda bai yi haka ba ya abin nan a cikin irin wannan ne Allah maɗaukin sarki ya sanya karantarwar musulunci ta yadda kowa zai iya fahimci abinda zai iya fahimta a lokacinsa sannan kowanne aka sa shi a makaminsa ta yadda ibaratun alqur'ani zai iya buɗuwa idan har masu tunani sun yi tunani za su iya fahimtar wani abu mai zurfi a cikinsa saɓanin abinda ake fahimta a fili wannan magana Abdullahi ibn Ashur ne abinda yake sai bala da kullu shine cewa an yi sa mutashabihi ne saboda kwakwalan mutane zaman suna bambanta hankulan mutane suna bambanta to sai Allah ya sanya waɗansu ayoyi da suke ɗaukan ma'ana sama da guda kuma wannan littafin an yi shi ne domin yawanzu wani ma'ana zai dace da wani yanayi a cikin ma'anonin da mutashabihi ke ɗauka sai zanto mutane sun fahimci wannan kuma su yi amfani da shi shi zai solve musu matsalarsu a wannan lokacin sannan wata ma'anar kuma ta dace da wani lokacin ne na daban kuma ayar tana ɗaukan wannan ma'anar sai zanto mutane suka yi tunani za su gane cewa ashe ga solution ɗin abinsu a wannan aya to nan ya zanto za a iya amfani da shari'arsa a kowane lokaci shi yasa sai Allah ya haka da ma'ana yana so ce inda ayoyin mutashabihai suke zuwa shi ne inda ana iya samun hukunci ya canza sakamakon canzawan yanayi da canzawan zamani amma su al-muhkamat daman su kan ba sa karɓan wani canji na ga ba sa karɓan tafsiri in ba guda ɗaya ba haka nan abu na biyu yana cewa al-Qur'ani mai girma ya ƙunshi waɗansu ilimummuka waɗanda suke manya-manyan ilimummuka ne abinda ya shafi tashin al-kiyama abinda ya shafi sama da ƙasa ayoyin da suka shafi astronomy abinda suka shafi geology da sauransu wanda ya yi ishara ne zuwa ga waɗansu abubuwa wanda a da can mutum bai san shi ba amma sai an kawo shi a surar na abinda aka sani amma idan ilimin ɗan adam ya yi girma ya bunƙasa yana iya zuwa ya gane a isharar da Qur'ani yake yi cewa ai abin nan yana nufin kaza ne kawai ba zai saba ma abin da magabata suka fahimta ba amma ya ƙara zurfi sama da abin da suka sani a lokacinsu sai zanto lokacin Qur'ani ɗin ya yi daidai da abin da aka sani yanzu wanda wannan shi ne abin da dama malamai suke yi yanzu su ce ai abu kaza da aka gane yanzu ai daman Qur'ani ya riga ya bayyana ya suka gane Qur'ani ya bayyana sa irin waɗannan ayoyin ne wanda suke ɗaukan sama da ma'ana guda to ɗaya daga cikin ma'anonin zai zama ya dace da wannan abin da suka gane yanzu to don buɗe wannan ƙofa ɗin shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kawo mutashabiha haka nan cewa al-Qur'ani ya kunshi i'jaz kasancewarsa gagara ba dau ba wanda zai iya kwaikwayansa to i'jaz ɗin nashi kamar yadda yake da nazumsa zubinsa haka yake ma da ilimominsa da ya kunsa to don haka akwai ilimummuka da al-Qur'ani ya kunsa wanda a da ba a gane shi ba amma yayin da ilimin ɗan adam ya ƙaru to zai ƙara fahimtar cewa akwai abin al-Qur'ani kuma wannan zai ƙara masa yaƙini da imani da al-Qur'ani sannan dai babban hikima a kan wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya jarraba mutane ibtila'i ne kai sai abin da ka gane ne kawai za ka yarda da shi ko ko a'a ko abin da ba ka gane ba ma in Allah maɗaukakin sarki ya faɗa maka za ka yarda da shi wannan shi ne abin da suke cewa ikhtibarul ibadi wa ibtila'uhu jarraba bayi ta yadda shi mumini duk abin da ya gani a al-Qur'ani mai girma zai yarda da shi ɗari bisa ɗari shakku ba zai shige shi ba ko da bai san ma'anarsa ba wannan sai ƙara masa lada saɓanin munafiƙai waɗanda da kuma waɗanda suke da rauni ko cuta a zuciyarsu irin na bid'a sai su yi ta ƙoƙarin sai sun gane abin da ba a wato ainihin ba su daman gane sannan abu na gaba malamai suna cewa Allah ya yi wannan domin ya kwaɗaitar da musulmi su yi tunani cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ta yadda za su yi tadabburi su zurfafa tunani a alqur'ani su gane waɗansu abubuwa a nan ne ya fara yana shi yake cewa wannan zaburar ruwa ne ga mujtahidai da wannan al'umma ta yadda za su iya zaƙulo hukunce-hukunce na abubuwan da suke faruwa a zamaninsu wanda da ba a san su ba zurfafa tunani cikin alqur'ani yadda za su iya fito wa mutane da solution ta irin waɗannan ayoyi ne waɗanda suke mutashabihat sannan na ƙarshe suna cewa daga ciki akwai bayyana wato ainihin falalan malami akan wanda yake jahili saboda Allah madaukakin sarki ya siffanta waɗanda suke yin mu'amala mai kyau da mutashabihat cewa su ne ar-rasikuna fil ilm wato waɗanda suke zurfi cikin ilimi har yanzu malamai suna bayani akan abin da yake jawo waɗansu mutane su kasa fahimtar waɗansu ayoyin da na dunkula mana a farko cewa imma ƙarancin ilimi ko mammunan manufa ko ƙarancin tunani bincike ko kuma dai girman kai wannan duk suna hana mutane fahimtar alqur'ani mai girma amma wannan ba ma waɗannan ayoyin ba har muhkamatin ma waɗansu Allah yana koye musu su saboda in suna da irin waɗannan matsaloli ɗin amma abinda ake faɗa a nan malamai suke ƙara bayani a kai shi ne su ayoyin menene ke cikin ayoyin wanda suna iya jawo malami ma ya kasa fahimta sai ya nemi agajin wani malama kamar yadda duk mai karatun tafsiri zai iya zuwa da karanta wata aya ji bai gane ba sai ya karanta tafsiri 1, 2, 3, 4, 5 wani lokacin za ka karanta tafsiri goma ka ga abin bai fito maka yadda kake so ba irin wannan na Ibn Taymiyyah ya yi rubuta littafi akan ayoyi wanda tafsirinsu ya shige duhu malamai ma na tafsiri ta yadda za ka iya duba tafsirai 5, 6, 10 ka ga duk sun yi ƙoƙarin fassara shi amma ba su gane ba ya tattara wannan ya faɗi asalin ma'anoninsu a wani daga cikin littattafansa wanda yake shahararren littafi ne ya sa musu suna abin nan tafsiru ayatin ashkalat wannan muktasarin sunan kenan tafsiru ayatin ashkalat wato tafsirin ayoyi waɗanda ma'anarsu suka ɓuya ma malamai ta yadda za ka iya duba tafsirai da yawa ma ba ka samu ba haka cikakken sunan littafin yake ma'anar sunan littafin tafsiru ayatin ashkalat na manta abinan ɗin lafazin ƙarshe ɗin amma shi ne dai shahararren sunan littafin tafsiru ayatin ok ashkalat ala kathirin min al'ulama haka cikin da ya ga wani ƙari ɗin a wannan ɗin so insha Allah gobe za mu ƙarasa bayani a kan wannan ayar Allah ya kasa mutane iri biyu su ma dangane da waɗannan ayoyi iri biyu ne mutane wajen mu'amala da su kuma iri biyu ne akwai ahlul zair akwai kuma ar-rasikuna fil ilm za mu ji yaya suke mu'amalantar ayoyi ɗin kuma mai dace mu mu yi dangane da wannan ayoyi abinda muka faɗa ya zan sani ne sallaci daga Allah muna roƙon ka daɗa mana kada muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك